Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirmu na hantsi na yau ranar Litini 4 ga watan Satumba. A babin rahotanni za a ji cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yayi sanadin mutuwar mutane 4 a jihar Kebbi baya ga gidaje da dama da ya lalata kamar kowace ranar Litini da hantsi. Yau ma muna tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Idikaya ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin ake sa ran shugaban kasar Rasha Vladimir Putin zai tattauna da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a kokarin da Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya ke yi na sake farfado da yarjejeniyar da za ta amince a fita da hatsi daga tashar ruwan Ukraine. Ganawar da za a yi a Sochi ta biyo bayan tattaunawa ne tsakanin ministan harkokin wajen Rasha da na Turkiya a makon jiya bayan da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce ya ba Turkiya jerin bukatun Rasha domin sake kokarin da ake yi game da fitar da hatsi a kogin Bahar Aswad. A watan Yuli ne Rasha ta fice daga yarjejeniyar inda ta yi korafin cewa ba a mutunta wata yarjejeniya da aka yi a lokaci guda ba da ta yi alkawarin cire duk wani tasgaro ga fita da abinci da takin zamani daga Rasha. A yau Litinin ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun lalata kananan jiragen ruwan Ukraine masu tsananin gudu guda 4 a wani bangaren arewa maso yamma na kogin Bahar Aswad. A wani sakon takwato kafar Telegram ma'aikatar ta Rasha ta ce jiragen ruwan na dauke ne da dakarun Ukraine akan hanyar su da suka dosa zuwa gabar ruwan Crimea. A jiya Lahadi dubban masu zanga-zanga a Niger sun gudanar da gangami a ranar ta uku a jere suna kira ga kasar Faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakarunta daga kasar kamar yadda sojojin da suka yi juyin mulkin a watan Yuli suka nema. Allah wadan Faransa ki fice kawai abinda masu zanga-zanga suka rika faɗa kenan a waƙe-waƙen da suka rika rirawa da aka rika yi a wurare daban-daban na zanga-zangar abin nan yamai tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. A ranar Juma'a jagororin mulkin sojin na Niger sun rika jefawa Faransa kausasan maganganu inda suka zarge ta da tsuma baki cikin abin da bai shafe ta ba da goyon bayan harbararren shugaban kasar. Dan a lokacin ne dubban mutane suka rika shiga zanga-zangar a wani tatali-tali da ke kusa da cibiyar sojojin kasar ta Niger inda sojojin Faransa suke da sansani. Dangantaka ta yi tsami ne tsakanin Faransa wanda ta yi wa kasar mulkin mallaka kuma aboki tafiyar ta a yakin da take yi da masu ikirarin jihadi sakamakon yadda Faransa ta tsaya a bayan hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. A ranar 3 ga watan Agusta ne gwamnatin sojin ta bayyana janyewa daga yarjejeniyar hulɗar soji da Faransa da ke da kimanin sojoji 1,500 a kasar ta Niger. A jiya Lahadi kafofin yada labaran Iran sun rawaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso a matsayin wani bangare na daurin shekaru 3 bisa laifin haɗin baki. Lauyansu Amir Rasiyan ya shaida majalar da ake bugawa a kullum ta Ham Milhan cewa a ƙarƙashin hukuncin Najin Bakreni da Elnaz Muhammadi za su yi zaman kashe 1-4 na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan kurkuku. Lauyan nasu ya kara da cewa za su yi sauran wa'adin na sama da shekaru 5 ƙarƙashin tsarin gyara halinka inda a tsakani za a buƙaci su da ɗaukar darasin gyaran hali kuma za a haramta musu ficewa daga ƙasar. Raisiyan dai bai ƙara haske ba akan ko za a iya ɗaukaka ƙara game da hukuncin bai kuma bayar da wani cikakken bayani kan laifin da suka aikata ba. Tun a watan Satumbar shekara ta 2022 ne aka ɗaura 'yar uwar Muhammadi Elahi wadda take aiki da jaridar ta Hamil Han bayan da ta bada rahoto kan jana'izar Mahasa Amini mai shekara 22 da ta mutu a hannun 'yan sanda. Mutuwar Mahasa Amini 'yar kabilar Kuddawar Iran a ranar 16 ga watan Satumba shekara ta 2022 ta afku ne bayan da 'yan sanda suka kama ta bisa zargin keta dokar sa fitira ta tsarin musulunci a kasar, lamarin da ya janyo zanga-zangar tsawon watanni a fadin kasar.
To gaida Hawwa Sharif, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoton mu wanda zai kai mu jihar Kebbi Najeriya, inda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya halaka mutane hudu baya ga gidaje da dama da ya kuma lalata. Muhammad Nasir, gare ka.
Duk da yake an so ma samu ruwan sama a daminar wannan shekara makare a wasu jihohin arewacin Najeriya, bayan da ruwan suka sauka, jama'ar wasu yankuna sun so ma yin hasara. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da masu hasashen yanayi ke nuna ana samun ruwa masu ƙarfi da yawa wasu lokuta har ma da kaiwa ga samun ambaliya. Hakan ya so ma nunawa a fili a wannan shekara, domin wasu ruwan sama da aka yi masu ƙarfi da yawa sun yi sanadin mutuwar mutane hudu da kuma ruguza gidaje masu tarin yawa a garin Ɗakin Gari da ke ƙaramar kuma mulkin Suru a jihar ta Kebbi. Wani mutumin garin, Aminu Umar Ɗakin Gari, ya ce an jima ba a samu ganin irin waɗannan ruwan sama masu ƙarfi ba da yawa a yankin.
Ruwan sun taso ne daga ruwan sama da kuma ruwan daji wanda ke fitowa daga daji, wanda hanya su ce su biyo ta nan cikin gari su sake komawa daji. So ruwan sai kasance sun zo da ƙarfin tsaya sosai, duk wata magudanar ruwa, tsohon magudanar ruwa da ka sani ba inda bata bude ba, ruwa sun shiga gidajen mutane, wayansu mutane sanadiyar hakanan, wasu wani dattijo a gina ta faɗa mishi Allah ya karbi abin shi, an sake samun wasu mutum biyu su ma ɗayan wajen ceton wani yaro shi ma ya samu ya rayu shi da salwanta, sannan an samu ɗayan shi ma dai sanadiyar ruwan ya rasu, sannan wani almajiri mutum hudu kenan wayanda Allah ya karbi rayuwarsu sanadiyar wannan ainihin barnar ruwa da aka samu a garin Ɗakin Gari.
Dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Suru Ɗakin Gari, Faruku Abubakar Mai Sudan, ya ce wannan ibtila'i ne kuma mahukunta na kan kai ɗauki ga waɗanda lamarin ya shafa.
Yanzu dai halin da ake ciki ana kokarin yin taimako din, saboda mutanen gari sun iya abin da suke iya yi wajen kokarin kubutar da wasu wanda sun shiga cikin damuwa. Akwai ciyaman na local government da kuma sauran wa'anda suke hakimai na wurin sun tafi su dudduba abubuwan da kuma da yanayin da mutane suke.
To sai dai a cewar Aminu Ɗakin Gari, wannan matsalar ba sabuwa ba ce, kuma in ba a yi wani abu cikin hanzari ba, ruwa za su iya tayar da garin na Ɗakin Gari baki daya.
Saboda akwai wuraren magudanar inda ruwa ke bi, waɗanda suke magudanan ruwa na waɗanda matukar ba magance waɗannan matsalolin ba, ba a yi su ba, to gaskiya ruwa na iya tada Ɗakin Gari koyaushe. Saboda gaskiya an sha samun waɗannan matsalolin ruwa shi, don haka muna neman alfarma wurin gwamnati.
Shi kuwa ɗan majalisar ya ce ana kan ɗaukar matakai na shawo kan wannan matsalar da ke kawo ambaliya a garin.
Ana ɗaukar matakai, shekarun baya an ɗauki matakai a yi magudanan ruwa manya-manya waɗanda ake tsammanin kamar an gama da wannan matsalar, a gonatance an yi gutoci manya-manya waɗanda ake tsammanin sun yi wannan. To amma kaga da yake abu ne na natural, ba za ka iya cewa lokaci guda gama an gama da alamari ba, sai dai in ka ga ila ga wani ta zo irin wannan abu bai faru ba, sannan ka tabbata ku cewa wannan abu a kai ƙarshe.
Ko a farkon daminar wannan shekara, wato wata biyu da suka gabata, an samu iskar hadari wanda ya sanadin ruguzawa da kuma tayar da rufin gidaje kimanin 200 a garin Zauro. Haka ma duk a lokacin an samu mutuwar mutane uku sanadiyar tsawa a garin Alenkwara da ke gundumar Lailaba a ƙaramar hukumar mulkin Argungu. Bisa ga yadda hukumar kula da hasashen yanayi ke yin hasashe akan yanayin da ke zuwa musamman a lokacin damina, ya amfani da bayanan da hukumar ke bayarwa tare da ɗaukar matakan kariya kan iya taimakawa wajen kawo sauƙi idan matsala ta zo. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To gaida Muhammad, yanzu kuma ga Hawwa Sharif da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Bangladesh ta ce wata wasiƙa da fitattun mutane sama da 170 a duniya suka rattaba musu hannu suna bayyana damuwarsu akan mutumin da ya ƙirƙiro tsarin samar da ƙananan basussuka domin sana'o'i, ya kuma samu lambar yabo ta Nobel, Muhammad Yusuf, a matsayin wani katsalanda daga waje da ba a buƙatar shi. Wasiƙa ta yi allawa da abin da waɗanda suka sa mata hannu suka bayyana da ci gaba da cin zarafi a shari'ar Yunus, inda suka yi kiran da a dakatar da shari'ar da ake masa a halin yanzu. Shugabannin duniyar da suke kiran kawo ƙarshen musgunawa Muhammad Yunus ɗin sun hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama da tsohon sakatariyar gwamnatin Amurka Hillary Clinton da tsohon sakatariyar janar na Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon da fitattu a bangaren shakatawa zababbun jami'ai yan kasuwa da shugabannin kungiyoyin farar hula da sauransu wasiƙar da aka aike ta zuwa ga Prime Minister Sheikh Hasina an buga ta a Majalisar New York Times ranar Alhamis a cikakken shafi guda inda ta bayyana damuwa game da barazana ga demokradiyya da haƙƙin dan adam a Bangladesh a lokacin da babban zaben ƙasar ke tafi a watan Janairu wata cibiyar lafiya dake Khartoum babban birnin ƙasar Sudan ta shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP wani bom da ya fada kan gidajen mutane ya kashe mutum biyar kwana guda bayan da wani harin makami ta sama ya kashe akalla mutane 20 a garin dake yankin kudanci mazauna babban birnin da yaki kace-kace da shi sun sanar da cewa ko a jiya Lahadi garin ya sake gamuwa da karar harharar makaman atlari da rokoki da aka rika harbawa a wata na biyar da aka kwashe ana yaki tsakanin su jin kasar da dakarun katta kwana wata sanarwar ta fito daga wani kwamitin kare kai mai makwaftaka ta bayyana cewa ya zuwa yammacin ranar Asabar kimanin farar hula 20 ne suka rasa ransu kwamitin na daga cikin kungiyoyin sa kai da kan shirye zanga-zanga mara baya ga samar da demokradiyya wanda a halin yanzu ke taimakawa iyalai da yakin ya dutsa da su wata sanarwar da suka fitar ta wato tun da farko ta bayyana cewa daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su a baya-bayan nan hada yara kanana biyu suka kuma yi gargadin cewa akwai waɗanda lamarin ya shafa waɗanda ba a lissafo da su ba saboda gawawakin su sun yi wato sun yi mummunan fita kamannin su sakamakon kuna da suka yi
a gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to kafin mu ci gaba a dan girgije da wannan tuna baya yanzu kuma ga Nasir Adamu Ilkaya da shiri na gaba
zauren matasa Barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke kawo muku abubuwan da suke ciwo matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da suka hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa a garin Dan Umaru mai albarkar matasa manoma da ke karamar hukumar Dankwa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Kamar yadda muka yi bayani matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna ta riga ta kankama amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar dauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Ra'ayin matasa na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba, to mutane su rika samu suna yin barci da ido biyu rufe. A makon jiya, Isa El Usman na bayani ne kan matsayin rashin jami'an tsaro a yankin da suke tunanin ko jami'an sun kaura ne zuwa wani waje. Matasan sun hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Gaskiya tun lokacin da aka fara kawo wa Dan Umaru attack akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da kasance sun karuwa da gudu ba su dawo ba. Yanzu mu zai da nake maka police station tamu ta Dan Umaru division din babu plate din ansa da babu abun ga na Najeriya gaba ɗaya sun ke da komai har yanzu babu wani wanda anka kawo a wurin. Gaskiya babu jami'an tsaro.
A to me ya faru da jami'an tsaron ne suka kaura ina suka koma to?
To da na saban nan gaskiya mun ba mu san inda suka koma ba amma dai muna tunanin ka mu ko suna da ne ko ko dai sun koma binnin ke da ne ko sun koma hidda kwata ne lokacin da gama da riba da mu sani da gaskiya amma dai ga yanzu abu jami'an tsaro gaskiya dama yan sanda ne an sawo ne kuma sun ka cere sun ka bin mu.
Yahuza Gado ko da yake Isa ya ce suka tsere a suka tafi dai ai ba tsere ba suka yi ba suka ai ba a ce jami'in tsaro ya tsere ai ba magana. Yahuza Gado duba mana yan siyasa me suke faɗa na san lokacin campaign a kan ce ga abin da za a yi in an tafi majalisa ko shugaban ko da yake ba a ma zaɓen ƙananan hukumomi kan ba a ɗaukansu da wani muhimmanci ma yanzu amma daga zaɓen yan majalisa gwamna da sauransu me ake faɗa.
To gaskiya Malam Nasiru gaskiya garinmu yana bada kokari sosai akan bangaren yan siyasa su zo su yi mana alƙawalla amma Allah bai ba su ikon cika ba dai har yanzu. Domin akwai ma wannan gwamnatin wanda ya sauka har garinmu ya zo nan Dan Umaru da sauran jami'an tsaro. Ya yi mana alƙawalin za a turo mana jami'an tsaro amma har yanzu dai ba mu samu ganin su ba tukunna. Allah bai hukunta su zo ba tukunna.
Tsohon gwamna a Atiku Bagudu kenan.
Yawwa ya zo Dan Umaru da kanshi nan makarantar Bokon da ya gama dai ko kadan gare bai laɓewa to ya fa an gyara ta kan. To amma kuma isa ga a turo mana jami'an tsaron. Kai yanzu ma ta kai matsayin ma idan ma lalura ta kama ta rashin lafiya malaman asibitin mutu sai dai waɗanda Allah ya sa suka yi karatu gwargwado hali na nan gida. Su ne suke kulawa da mu amma dai ba dai wani wanda zai fito daga bangaren ko wasa guba ko kuma riba a sai dai namu na gida su ne waɗanda Allah ya sa iyayensu suna nan suna tare da mu haka to su ne suke dan kula da mu amma dai ba dai wani a ce ya zo ba dai ma maganar jami'in tsaro babu.
Isa Babangida ya sauran garuruwan da ke zagaye da yankin kamar ita babbar kasuwar da ke Bena can lafiya kalau ko kuma iya kawai yankin Dan Umaru ne ke da wannan matsala.
Wannan matsala malam nan ba ya dan mutu bane ya da gaskiya kamar da shi Umar ne maka bayani ya shahi dukkan waɗanda yankuna da ka jaga maka irin bangaren su Ayu da su bangaren mai rai da kuma nan Dan Umaru da kuma wani ke bangaren su kun ku shahadin su saboda duk mun goda da dan falani dukkan su waɗanda da ka laga maka nan kuma bangaren ka san kike magana gaskiya kuni ya yi kasa kuni yadda muka san muna hita da kayan gona harku gaskiya yanzu kan abin ya gagara haka ba kowa yanzu bukata shi dai ya sama abin da ya cima cikin shi.
Wato ba maganar a tara a ajiye ko ma akwai tun da amfanin gona akwai kamar wake da ake ajiyewa saboda in wani abu ya taso a sayar a yi biyan bukatun yau da kullum.
eh kwarai to wannan ta mana su babu wannan saboda mun yanzu ne kimi duka balayin da sun hana mu je mu aikin su ba mu samu dan mu je mu aikace su dole nan bakin gari ne babu gona ya dan yanka mu wani ya ce dan ci ma sabon da shi haka muke sai dai mu kama dinan mu dan kuyi sai ka gyara ka samu abin gaci amma ne saka ya gaya mu zuwa amma dai san gaskiya ka ji na ga maka cewa lalle lalle ko dai ka dawo din ko kuma a san dai lalle kana da ba ko kuma a dawo da kai an dauko an halje ka
Muhammad Bara'u me kuke tunani in an sace mutanen nan ina yake kai su ne
to gaskiya duk da muke ganin in duk suka dauka to zan fara ne suke dajin su da dajin shine nan wanda yake a arewacin mu kuma nan ne wanda yake daji sun ku duk wanda a dauka ka ji an dauke shi to in za a karbi shi dajin zamfara za a rusu shi
wato dajin zamfara shi yafi zama gagarumi ko su mai surkukin daji inda za a iya buya
eh wannan dajin shi wato babu wanda yake ya kai daga shi sai kuma dajin birnin gwari to amma dai aksari munan wanda yafi dama mu dajin zamfara kuma a cikin shi wannan suke wanda ke in za su fito cikin shi za su fito cikin shi za su koma in su sun dauka cikin za su shi son kai wato a matsalin mutuncin halin suka samu kin abin da ma suka dauko idan ma ka samu dan wurin da ka zo ka dan noma to suka zo lokaci yayi Allah ya kai ka gabara wallahi idan ka zo ka tara amfanin goranka sai su kunna mishi wuta an koro ka ba samu sa'a kai aka kashi ba sai su kunna mu abin wuta
abun ya zama ya wuce ki dumu guntaci amma wannan ai ya koma zalunci ma ai ya koma da
shi din ya kamata sun da ai wuce zalunci da zalunci da zan an kaɗa turawa ne ne rage wannan zalunci ya rage idan aka zo neman ka ka samu Allah ya fitar da kai ba a samu sa'a ka ba to in an su amfanin gonan ka sai su kula mishi da kin tuna tun dabbobin su ci to san haka cewa a kai wannan da shi dabbobin su ba su ce abubuwan nan ba sai suna bi saboda wani bi takai takai da dan zaka je ka dauko ka samu dan abinci ka kullo gabu ka yo gida to sai son hakka mu kunna mashi wuta balantana ka je da ranka dauko
to ah wato da dare ba matsala dai ana iya shiga dajin babu barazana sosai
a'a ba matsala bane shahada ne ni kaga nika ba ta fadi saboda baya ganin ka ba ha ganin shi kai ma duka dai za a kama dinje
eh lalubi ne lalubi cikin duhu kenan
yawa sai ka bi kai saboda ka san inda za ka zaka bi a'a in ka bi to kura dai an zo ka ba a hangen ka saboda duhu ne sai dai su ma su fi a kwatance yan Allah ba sa'a suka halba sun tafi ka to mu sani ka ba ba su yi ganka ba amma da ranka suna ai hangen ka koda kilomita 1 suna hangen ka
Umar Yakubu ba mu shawara ya za a yi a samu maslahar wannan al'amarin ne
to a mallan su gaskiya alhamdulillah shawaran da muke son mu ba gwamnati da kuma kawunan mu da ku yan jarida akalla shine dan Allah irin waɗannan program din ba mu kadai ba da zama na kowane lokaci akai akai ana bi saboda ana tuntubar mutane akan irin yanayin da suke ciki sannan abu na biyu shine ya zama na in an yi wannan program din ya zama an sa shi ga kafafen yaɗa labaran da gwamnati ko kuma in ce masu hannu da shi ne za su iya jin irin ukubar da mutane suke zama cikin ta don su kawo musu dauki su dauka kada su manta wannan kasar duka ta mu ci gaba daya kuma wani baya yi sai da wani abu na uku shine yan dokan mu da suke don duk waɗannan wuraren da nake gaya maka yan dokar gaba ɗaya sun wace sun kamar yadda ka ji wanda yayi magana ɗazu yayi magana cewa sun gudu haka dai da sun gudu saboda babu dalilin da za a yi deploying naka ga wuri sannan kuma daga baya ka zo ka tashi ka bar abu
eh wato abinda muke faɗa Umar ba za a ci sun gudu ba sai dai ko sun bar wajen da ma'ana an ko an kaurar da su da irin wannan maganar
Oke to su jami'an tsaron idan suna saurare su yi hakuri mu gare mu abinda muka fahimta kamar sun gudu amma tunda kalmar gudu ban bata da dadi to sun bar wujan
ku dakata anan matasa makun gobe in Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin matasan na garin dan Umaru a karamar hukumar Dankowa Sago da ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Ali kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani mako
Assalamu alaikum.
To a gaishe ka yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Vanguard na cewa shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu zai bar birnin tarayyar Najeriya Abuja yau Litinin domin halartar taron kungiyar G20 da za a gudanar a birnin New Delhi da kasar India. Prime Minister kasar India Narendra Modi shine ya gayyaci Bola Ahmed Tinubu domin halartar wannan taro da ake sa ran tattaunawa akan harkar kasuwanci da sauran al'amura na yau da kullun. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta cewa gwamnatin Najeriya ta yi gida a takardar kiranyo ga jakadunta dake kasashen duniya daban-daban. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin ministan harkokin wajen Najeriya ambassador Yusuf Tuga na cewa dawo da jakadun na Najeriya ya shafi jakadu na siyasa da kuma wayanda suka kware a harkokin diplomasiya. Duka da dare akwai jakadu 83 da za su dawo gida Najeriya, abinda kuma yake nufin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu zai nada sabbin jakadu kenan a nan gaba. Yanzu haka dai jakadan Najeriya a Majalisar Dinkin Duniya shine kadai aka baiwa dama ya ci gaba da kasancewa a ofishin sa sakamakon taron kasa da kasa na Majalisar Dinkin Duniya da za a gudanar a wannan wata da muke ciki. Sai kuma jaridar PM News da ake bugawa a Najeriya, daya daga cikin manyan labaran ta na cewa lalle shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya halarci jami'ar Chicago dake kasar Amurka. Jaridar dai ta ruwaito wani farfesa a fannin Ingilishi da kuma aikin jarida farfesa Faruk Farogi na cewa shi kansa ya taba gudanar da bincike akan halarta ko rashin halartar jami'ar Chicago da ake zargin Bola Ahmed Tinubu bai yi ba, kuma tabbacin da ya samu daga wannan jami'a na nuna cewa lalle Bola Ahmed Tinubu ya halarci wannan jami'a da kuma ya kammala a shekarar 1979. Farfesan wanda ke zaune a kasar Amurka ya bayyana cewa babu yadda za a yi jami'ar ta ba da sakamakon jarabawa ko takardun jami'a na halartar Bola Ahmed Tinubu wannan jami'a bisa dokokin kare sirri dake kundin tsarin mulkin Amurka da jami'o'in daban-daban na Amurka. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka kungiyar kwarin gwiwa tarayyar Najeriya NLC ta bayyana cewa za ta fara wani yajin aiki na gargadi na kwanaki biyu daga yau Litinin da kuma Talata. Wata sanarwa da kungiyar ta kwarin gwiwa ta fitar ta bayyana cewa dalilin wannan yajin aiki shine domin ta ankarar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu illar da cire tallafin man fetur kewa talakan Najeriya, tare kuma da buƙatar gwamnati ta sake lale dangane da farashin man fetur da yanzu haka ya tashi daga naira 197 da gwamnati ta karba zuwa naira 617 bayan cire tallafin, inji shugaban kungiyar kwadugo ta ƙasa Comrade Joy Ajoro. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Kuma da labarai a takaice, a yau Litinin ake sa ran shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin zai tattauna da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a kokarin da Turkiyya da Majalisar Dinkin Duniya ke yi na sake farfado da yarjejeniyar da za ta amince da fita da hatsi daga tashar ruwan Ukraine. A jiya Lahadi, dubban masu zanga-zanga a Nigeria sun gudanar da gangami a ranar ta uku a jere, suna kira ga ƙasar Faransa da wato wadda ta yi wa ƙasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakarunta daga ƙasar kamar yadda sojojin da suka yi jiya mulki a watan Yuli suka nema. Allah wadan Faransa, a Faransa ki fice kawai, abinda masu zanga-zanga suka rika faɗa kenan a waƙe-waƙen da suka rika rirawa da aka rika ji a wurare daban-daban na zanga-zangar abin nan ya mai tun bayan jiya mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. A jiya Lahadi, kafofin yaɗa labaran Iran sun rawaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu ‘yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso a matsayin wani bangare na ɗaurin shekaru uku a bisa laifin haɗin baki. Lauyansu Amir Rasiyan ya shaida wato mujalla da ake bugawa a kullum ta Hamil Han cewa ƙarƙashin hukuncin Rajin Bulgari da Elnaz Muhammadi za su yi zaman wato kashi ɗaya bisa huɗu na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan kurkuku. Layon nasu ya ƙara da cewa za su yi sauran wa'adin nasu na shekaru biyar ƙarƙashin tsarin gyara halinka, inda tsakani za a buƙaci su da su ɗauki darasin gyaran hali kuma ba za a bar su fita daga ƙasar ba.
masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai producer mu Salamu Abu da kuma engineer mu Jona ni Ibrahim Kalmusi Garba ke muku fata alheri wassalam.